hauhawar farashin kayan masarufi da tsadar rayuwa dai sun sa cin abinci sau uku a wasu gidaje ya fara gagara a fadin wannan kasa yayin da wasu ƴan kasuwa suka fara rufe shagunan su saboda farashin kayan yafi karfin jarin su saboda haka ne majalisar limamai da malamai ta jihar Kaduna ta kira wani taron manema labaru don nuna wa gwamnati hadarin da ke fuskantar wannan kasa baki daya Na'ibin limamin masallacin Juma'a na Tudun Wada'in Lilo a jihar Kaduna Sheikh Idris Muhammad Saban Gari shi yayin bayanin matsayar majalisar ga manema labaru
a makasudin wannan taro namu shine don mu ja hankalin gwamnati a bisa halin da al'umma suke ciki na wahala a wannan kasa na farko an jefa mutane cikin talauci sannan gashi yanzu yunwa tana addabar mutane to babban bala'in ma shine hauhawar farashin abubuwa kusan kullun abin karuwa yake ga kuma kudin nan ba a samu to hatta kai da mutane suna mutuwa saboda yunwa wasu suna cin ganye a wannan kasa ta mutuna gida kasar da duk Afirka ba mai arzikin ta
haka to wasu malamai suna maganar wannan jarabawa ce daga Allah a daidai jingina ta da yan siyasa
ba gaskiya bane Allah bai jarbe mu da talauci a Najeriya ba duk abinda Allah yake ba mu kasa na arziki a Najeriya Allah ya ba mu to shi yasa muka ga ja hankalin shugabanni musamman daga gwamnatin tarayya ya kamata ta yi hoɓɓasa ta cinkari wannan al'amari don a sauƙaƙa mu al'umma domin a zauna lafiya saboda shi ɗan adam idan wahala ta kai wahala ya ture to fa ba mu ikon tsawon ɗinsa duk waɗannan sojin da ake ganin ana da su a ƙasar nan da jami'an tsaro in talakan Najeriya ya balle wallahi ba su ikon tsawon ɗinsa.
Majalisar limamai da malaman ta jihar Kaduna kuma ta alaƙanta tsadar rayuwar da ake ciki a Najeriya da kuma matsalar tsaro. Kamar da yadda limamin masallacin Juma'a na Al-Adamawi da ke garin Kaduna Imam Aminu Umda ya nunar.
Harkan tsaro din nan shi ma ya taimaka wurin kawo kunci musamman a nan yankin Arewa din nan ta yadda mutanen mu ba su iya noma in bindigan daji da sauransu suka hana su. Saboda haka idan gwamnati ta samar da tsaro ingantacce to manoma za su shiga daji za su noma kuma wannan kuncin da ake ciki zai ragu. Amma idan gwamnati ba ta haka ba ta ce bari mu ba ku palliative to gaskiya ana ganin wannan ba zai zama mafita a wannan ƙasa tamu ta Najeriya ba. Saboda haka a wannan kula ma tana kiran gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihar Kaduna da dukkan ƴan majalisunmu da sauransu lalle su sa ido don in an ce duniya tana cikin matsala to mu kuma a arewa bayan matsalar duniya da muke ciki to ga matsalar tsaron nan wanda yake ya jefa mutane cikin talauci da rashin abinci.
To ko ina mafita game da wannan tsadar rayuwar da ake ganin ta jefa talakan Najeriya cikin kunci? Sheikh Idris Muhammad Saban Gari ya ba da wani nasti.
Farko dai mu koma ma Allah sannan mu yi ta istighfari mu tuba zuwa ga Allah. Duk arziki a hannun Allah yake amma akwai sula ai annabi ya karantar da mu annabi yake cewa idan aka wayi gari shugabanni suka zama azzalimai malamai suka zama fajirai ba sa faɗa ma shugabanni gaskiya masu kuɗi suka zama marowata ba sa taimakon talakawa annabi ce zaman ku a cikin karkashin ƙasa ya ci zaman ku a bayanta ma'ana mutuwar mutum ta ci da wasu a wannan lokacin
har yanzu dai damunar bara bata wuce watanni uku da tsarewa ba kuma ana ganin kafin ganin wani sabon kayan abincin noman damuna bana sai an kusa kwashe watanni shida nan gaba abin da yasa wasu ke ganin idan ba a dauki matakin gaggawa ba to komai na iya faruwa a fadin wannan kasa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.